babanta sarkin labari.
Sawun takalmin wani matashi ya jinyo masa gurfana a gaban alkali. Yayin da wata mata ta garza a gaban alkalin domin datsa igiyar aurenta da mijinta, tare da tantsarar da kofin soyayya da aka dade ana kara kaina a kansa. Me gari ya ce nan gaba kadan akwai wasu an yi gwajin kwakwalwa tsakanin maza da mata kafin aure, duba da yadda ake samun yawaitar halaka juna tsakanin ma'aurata. Fanninmu na rayuwar mu a yau da takwaran sanar daga taskar Hausa su ne cikamakin abin da shirin Baba Suda na wannan rana ya kunsa. Don Allah ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin Baba Suda. Ahmad Salisu Batira ke muku sallama, tare da fatan muna cikin koshin lafiya. Kafin kuma mu tsunduma cikin shirin gadangadan, bari mu leƙa teburin labarai domin karɓar sa a takaice.
Shugaban kasuwar waya ta Farm Center a nan jihar Kano, Sani Dumus, ya buƙaci gwamnati da ta samarwa da 'yan kasuwar waɗanda hukumar Karuta ta rushe rumfuna makoma. Shugaban ya yi wannan kira ne a zantawarsu da wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail, lokacin da 'yan kasuwar suke aniyar miƙa takardar ƙorafinsu ga gwamnatin domin samar musu da makomar. Yana mai cewa 'yan kasuwar da abin ya shafa su kimanin 6,000 a yanzu suna cikin wani hali na rashin makoma. Wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewa tun a ranar Juma'ar da ta gabata ne dai hukumar ta Karuta ta rushe rumfuna da kuma teburan tamfurare da suke kan titi sakamakon kin tashi da suka yi tun bayan da hukumar ta basu wadi. A nan kuma limamin masallacin Abubakar Sadiq da ke unguwar Sheka Sabuwar Abuja a nan Kano, Malam Usman Muhammad Al-Amin, ya ja hankalin iyaye da su rinka sauke haƙoƙin da ya rataye a kansu na kula da tarbiyyar 'ya'yansu ta yadda rayuwarsu za ta inganta a nan gaba. Malam Usman Muhammad ya bayyana hakan ne a zantawarsa da gidan rediyon Dala lokacin da yake tsokaci kan haƙoƙin 'ya'yaye akan iyayensu da kuma haƙoƙin iyayen akan 'ya'yayen. Yana mai cewa sauke haƙoƙin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa iyayen zai taimaka matuƙa wajen inganta rayuwarsu. Limamin ya ƙara da cewa su ma 'ya'yan ya zama wajibi su rinƙa girmama iyayen nasu tare da yi musu biyayya matuƙar dai ba wai sun umarce su da saƙon Allah ba ne. Aminu Ahmad Abbas daga teburin labarai.
To madalla, yanzu kuwa sai ra'ayin jigon manaje da ya gabata wanda ya kalli batun manta wani yaro da mahaifiyarsa ta yi a cikin adaidaita sahu tare da Fa'iza Awal Muhammad.
Da saƙon yaya mai zamani unguwa uku za mu fara, inda yake cewa ke kuwa baiwar Allah, wani irin sakaci ne haka, ki manta da ɗanki a adaidaita sahu, Allah ya kare gabawo, hukumar Hizba kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Salam Baba Suda, a ce uwa ta manta da ɗanta, Allah ya kyauta. Saƙo daga yarinyar Mani. Shi ko saƙon Salisu Abubakar cewa yake, gaskiya wannan mata tana nuni da cewa bata damu da ɗanta ba, amma gaskiya ya kamata a ce ya zama izina ga 'yan baya. Haba baiwar Allah, ki manta da ɗanki guda, Allah ya kiyaye gaba. Saƙo daga Yusuf Ruwaya Hotora Ringim. Za mu ƙarƙare da saƙon ɗan Iya Zangon Jalibi, inda yake cewa wannan matar, ki manta da ɗanki kamar gana mazgo, to Allah ya kyauta. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta saƙonninku ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To Fa'iza, sannin ki da ƙoƙari. Jigon shirin namu na yau zai mai da hankali kan batun gwajin kwakwalwa ga ma'aurata, domin dai raba kifi da kaska tsakanin mata da maza masu saurin fushi, da a wani lokacin ma'aurata kan fusata har ta kai an samu rauni ko kuma ma a rasa rai ɗungurungum. Kamar yadda kowa da ya sani, aure sunna ce mai ƙarfi da ya rataye kan aƙili, baligi mai lafiya da ikon riƙewa, wanda kuma zai iya adalci, domin dai har an bashi zaɓi da ya zaɓi dakwala huɗu ya zuba a cikin ɗaki, amma idan ya zama saiwar sala'a buƙatarsa aka yi ya kame bakinsa. Kuma da alama a iya cewa a wannan ƙarni aure na samun tagomashi, layi kuma na ja ba ƙorafi, domin hatta matasa da a baya suka gwammace kwanan zaure maimakon auren wuri, tuni sun yi wa wancan tsari bore ana ta shiga daga ciki. Ko dai kire a lokuta da dama malamai sun daɗe suna kulle kansa a ɗaki tare da tafka zazzafin muhawara kan ina dalilin yawaitar mutuwar aure, lamarin da ya zama janar talau da an ja sai ya tsinke. Abinda ana tsaka da halin cewa mutuwar aure ta yi kamari, sai gashi yanzu wata sabuwar waƙiya da ta ɓullo ita ce, mata iyayen mu gidan karamci da tausayi, wasu daga cikinsu sun ɗauki wani tsari na yi wa dutse ƙaho, inda a wani lokaci ake wayar gari kawai ka ji mata ta kashe mijinta. Abinda a yanzu ya fara jefa shakku ga zukatan wasu samari na fara janyewa daga batun aure. To amma mu a nan ba mu sani ba, kowane dalili ne amma dai mai unguwar Dambara anan Kano ya ce a yankin sa nan gaba kadan ba da dadewa ba za a fara tantance lafiyar kwakwalwar ma'aurata mazan su da matan su domin an fahimci cewa kamar masu kashe mazajen su suna da tabin kwakwalwa mai unguwa ya ce yin haka zai taimaka wajen cire shakku da fargaba ga manema aure
to dan haka yanzu mun fito da sabon tsari bayan an je an yi test na lafiya an yi na asibiti an gama za a ƙara koma asibiti aje a gwada kwakwalwar miji da mata a tabbatar da cewa lafiya lau suke sakamakon hakan da muka fito da shi zai zamanto an samu raguwar kes-kes da kotu da gun yan sanda ne yawan cewa miji ya kashe mata ko kuma mata ta kashe mijinta ke fitowa sakamakon in aka ce wa mai unguwa ya fi kusanci da talakawa kan ni wannan tsarin idan muka shigo da shi da ni da sauran yan uwa na masu unguwanni ni na fara kuma ina kiran rago masu unguwanni lalle wannan tsarin su ma su dauka su ringa yin shi a unguwan su idan muka yi haka za mu samu saukin wannan kashe-kashen da ake yi
to amma anya doka za ta samu sarari na tsallake karatun farko ga mutane a ce saurayi da budurwa za a kai su asibitin masu cutar kwakwalwa da a Hausance aka fi sani da asibitin mahaukata tambayar kenan da baba su da wasu daga cikin samari da yan mata ga kuma ra'ayoyin su kamar haka
ani ana bangaren wannan abu yayi hakan shine daidai a dinga yin gwajin domin a tabbatar da lafiyar mutum su kuma samarin da yan matan zan ba su shawara cewa duk wanda aka tabbatar da lafiyar idan an samu ko budurwan ko saurayin duk wanda aka samu irin bashi da lafiya su yi hakuri da juna
ba za a dinga samun kisan aure ba amma idan lafiyar ta kalau normal komai ba abin da zai faru amma kwakwalwar shi ta kasance ba ta da kyau gaskiya za a dinga samun kisan nan da ake samu
Allah ɗaya gari bamban masu kuma iya magana na cewa zamani riga wannan kuma shi zamu kira tarkon sama mai kama da aljani wannan labari kuma shine jigon shirinmu na yau wanda za ku iya turo da ra'ayinku a lambar waya kamar haka 0809-1414-95 muna dakonku yayin da dagaci ya shirya tsawajen gwajin kwakwalwa kafin aure domin rage yawaitar samun hadarin sheke maza da mata ke yi a wannan zamani a nan ma dai auren ne ya samu togaciya domin wata mata ce ta garzaya gaban alkali tana mai roƙon su cewa ya dubi girman Allah ya raba aurenta da mijinta saboda abin da ta kira ya gaza matuƙa wajen kula da haƙƙin aure to sai dai a yanzu bayan kammala bincike da alkali yayi yanzu haka kotu ta gamsu da dukkanin korafe-korafen da waccan mata ta yi a gaban alkali inda a yau babbar kotun shari'ar musulunci karkashin jagorancin alkali Ibrahim Sarkiola ya warware igiyar wancan aure nata da mijinta bayan kuma warware wancan aure jakada Ibrahim Abdullahi sauran dinki ya zanta da waccan mata har ma ta yi masa ƙarin haske inda ta ce Allah ne ya yarda raƙumi ya ci ƙaya
gaskiya ɗaukan doka a hannu ba ta da amfani saboda za ta iya kai ka ga nadama za ka zo ka iya yin nadama idan ka ɗauki hukunci a hannunka amma in ka zo ka bi ta hanyar shari'a a hankali ana ɗagawa dole akwai ranar ƙarshen yin wannan shari'ar in ka ba a hankali Allah zai shigo cikin lamarinka ba tare da lauya ba tunda shi ya ɗau lauya ni ban ɗau lauya ba lauya na Allah amma da saniyau Allah ya kawo ƙarshen tunda biye da kusan wata biyar kenan ana shari'a sai yau Allah ya yanke
to Allah ya kyauta gani ga wani kuma ya ishuwa na tsoron Allah can kuwa daga unguwar Sabuwar Gandu daura da gidan maza da ke yankin karamar hukumar birni wani hadari ne ya afku inda aka yi arangama tsakanin wata motar dakon ƙasa da aka fi sani da tifa da kuma wani mai baburin a daidaita sahu Allah sarki mai sauraro dai abin da ya ba kyan gani domin dai wancan direban a daidaita sahu yana dauke da fasinja ne akan hanyarsa wanda kuma bayan arangama da waccan tifa da wancan mai a daidaita sahu wanda yake dauke da fasinja na gefe da galibi aka fi kiran da masu zama a gefen a daidaita sahu da dan dalolo guda daga cikinsu tuni ya kwanta dama yayin afkuwar wancan hadari tsakanin a daidaita sahu da tifar inda sauran jama'a da suka kawo dauki suka tabbatar da cewar tuni farai yayi halinsa domin dai abin dai ba a cewa komai jakadan mutujana Abubakar Alfinduki ya samu zarafin zantawa da wasu da suka gane wa idansu yadda wancan hadari ya faru
sai dai abinda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abu ne ya faru a nan gidan maza a bakin titi to almazala ce almautu wahidu sabu haka sira mutuwa ɗaya ce sababin ta dadewa yaro ne ya hawo a daidai sahu irin zaman gefen nan dan tifa iya kokarin sa suka hade shi lokaci guda kan yaron ya tsage to abinda muke nema dai a zo a yi mana kabarin mai tadina a wajen in an mana wannan to mu zamu samu sauki tun daga daliban makaranta a lokacin islamiyya a wajen ga kuma unguwa ce ta mutane da dama
ni dai ina kira da gwamnati ta taimaka ta gyara mana titi nan saboda ina kawo mana hadarurruka da yawa ina ɗaya daga cikin wa'anda masu adadin sahu suka make mun yaro na Allah dai ya sa mai yaji nisan kwana ya ne dan jira wani dai amma ba wai sosai ba shine muke so gwamnati ta taimaka
Mallam Abdullahi Muhammad mai Kano shine mai unguwar Sabuwar Gandu ya ce bayan samun labarin hadarin ne ya dauki matakin kiran jami'an yan sanda inda su kuma suka kawo daukin gaggawa ga wancan matashi duk da dairan yayi halansa inda nan take suka tafi da wancan gawa tare da daukan waɗanda suka jikkata domin garzayawa da su zuwa asibiti
abin da ya faru ina gida ina kwance sai malamin wannan makaranta mai suna ma Allah ya buga min waya yace in fito an yi hatsari a nan Sabuwar Gandu to da na fito na to sai na ga ba a Sabuwar Gandu bane ashe a gidan maza ne tsakanin mai tifa da mai adede ta sahu abin ya faru yanda nake samun labari sai ya ga mun yaro irin zaman gefan nan yayi to kuma hatsari yazo aka buje shi to har Allah ya yarda rasuwa to na sanar da hukumar yan sanda a yanzu aka an zo an tafi da gawar yaron dan yaron ya rasu an tafi da gawar sa can sheka dubushin
to sai dai kasancewar yan sandan sheka su ne suka kai agajin gaggawa wancan guri hakan ne ma ya sa jakadan ya tuntubi mai magana da yawurin dinan yan sandan Kano wato DSP Abdullahi Kiyawa domin jin tabakin sa akan wancan lamari sai dai hakan bata samu ba kasancewar waye sa bata shiga to Allah ya ji kan musulmi ya kuma kare afkuwa haka anan gaba mai sauraro shirin baba suda kace saurara daga nan da Life M murya zamani Shankwa daga hukumar Hizba da ke da shalkwata a sharaɗa. Hukumar ce ta yi holin wata motar tirela ba ƙara da barasa wacce aka kama tsakar dare. Tun da fari dai jami'an civil defense ne suka yi wa waccan motar tirela tara-tara suka kuma damƙe ta tare da miƙawa hukumar Hizba. Shi kuma babban kwamandan Hizba ya yi holin motar ga manema labarai. Bayan holin ne kuma kwamandan Hizba na Kano a Sheikh Harun Ibnu Sina ya yi wa 'yan jaridu ƙarin haske. Ga dai malam.
Ga direba da ya kawo mana giya yanzu misali an sa shi mun kawo ya zo da ita yanzu ya rage nasa shi kuma ta iya yuwa ya sanar da masu giya su biyu ta iya yuwa an sanar da su ba za su zo ba in ba su zo ba kuma kotu sai ta yi aikinta
a Sheikh Harun Ibnu Sina kenan babban kwamandan Hizba na Kano wannan labari kuma na ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook har ma wasu daga cikin ku suka bayyana ra'ayoyinsu wanda Hassan Mabuda ya shigo domin karanto mana su
Sakon mai Kano mai Manchester godiya da muka yi tozali da shi zamu fara inda yake cewa salam to Hizba sai ayi aikin Allah kamar yanda kuka saba Allah ya ci gaba da dafa muku amin Fiddausi Ibrahim Naibawa cewa take wannan matakin yayi daidai Allah ya kara tona musu asiri su kuma jami'an tsaro Allah ya kare su amin tab dama har yanzu ana shigowa da barasa jihar Kano to Hizba gare ku domin aiki ya same ku sako daga Habib Garba da sakon yar mama sheka zamu dakata da karanto sakonnin naku yayin da take cewa barasa har a cikin trailer wannan abu da mai yayi kama madalla da namijin kokarin rundunar civil defense waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin ku ba mun gani muna godiya
to an gaida Hassan mai sauraro kai ma dai zaka iya bayyana ra'ayinka akan shafinmu na Facebook wato da Life M Kano 88.5 ko kuma ku saurare mu kai tsaye ta www.lifemkano.com ko kuma streama radio live online radio online radio box live from Niger ko kuma Africa radios can kwara kotun majistri da ke gyaɗe-gyaɗe wani matashi aka gurfanar sakamakon sawun takalminsa da aka shaida yana yawon dare domin jin cigaban labarin ga jakada Abubakar Sabo
matashin Junaidu Adamu dan unguwar shekarun Fakkwano ya gurfana ne a gaban kotun majistri mai lamba 32 da ke zamanta a unguwar gyaɗe-gyaɗe Court Road karkashin mai shari'a Rahama Ma'azu da tuhumar labawa shagon wani matashi cikin dare ya kuma sace masa wayar salula da kuma fitilar haskawa wato torch lights kuma ko da aka karanta masa kunshin tumar da ake masa anan take amsa daga nan ne kotun ta daga zaman zuwa ranar 20 ga wannan wata da muke ciki dan ci gaba bayan kuma fitowa daga kotun mun zanta da wanda ake tuhumar
na shiga gida sai na manta mukulli na shine sai na koma shagon da ake kallon nake kwankwasa musu su kuma a daidai lokacin shi kuma bawan Allah sai yake ce mini ba mu sai nake cewa me zan baka sai shi to me ka zo yi nan sai nace mukulli na zan ansa na koma daga haka wallahi ba abin da na sani game da abin da ya fada
shi me ya fada
shi haka yace an shiga shagon shi an daukan mishi waya sannan kuma an daukan mishi torch light
me fatanka
fata na shine kotu ta bi min haƙi na
shi ma wanda ake zargin an shiga ɗakin nasa an kuma sace masa wayar tare da torch light din mun zanta da shi wanda yace sun gano matashin ne ta hanyar ganin wani sawun takalmi wanda ya daidai da na kafarsa.
So ina zuwa na rike shi, nace abin da za ka kai ka ba mu abin da ka dauka kaje. Sai ya ce wai shi mai dauka waye da waye. Shagon da aka shiga tunda ba siminti bane ba kasa ce. Ka duba karkashin takalmin, idan an ga sawun takalmin sa to mu kai shi gurin hukuma su binkicen su. Hakan ku aka yi muka karbuwarin takalmin sa guda ɗaya muka je bakin shagon muka bi sau. Tabbas ga sawun takalmin sa nan da suka dora dan ni bana ma gurin dan na rike shi ne. So ina neman nima a bi min hakina.
Kotin dai ta ba da bailin sa zuwa ranar da za a dawo. Daga dai kotin Madison amma a wannan karan mai lamba 68 dake dai zaman ta a gidigidi court road din wani matashin ne aka sake gurfanar da shi a gaban kotin da tuhumar fasa gilashin wata mota ya kuma saci naira 40,000 da fari dai matashin an zargi cewa su shida ne suka je satar amma matashin kawai aka gane a cikin su kuma koda aka karanta masa tuhumar da ake masa sai ya musanta anan ne kotin ta daga zaman zuwa ranar Alhamis mai zuwa dan ci gaba bayan kuma fitowa daga kotin mun zanta da wanda ake zargin wanda ya ce shi dai abin da ya sani ana yana yin gurbataccen sana'ar sai da tabar wiwi amma kuma ya tuba ya koma dan kasuwa dan haka wannan batu da ake na cewar ya fasa gilashin mota ya kuma saci naira 40,000 kawai kalan sharri ake masa ga dai shi da bakin sa
mutum shi da ya gani sun fasa mai gilas din motar ta gaba sai ya zo zai fito daga cikin gidansa sai wife din sa ta ce ta rike shi ya ce kai ya fito sai ya fitowa sai ya koma ta katanga ya hausa man katanga wai sai ya leka sai ya ga mutum shida a cikin mutum shida kuma wai babu wanda ya gane shi dan da wai akwai abubuwan da yake faruwa tsakanin na ni da shi
shi mutum
ya wadin 2014
kai ka san shi kenan
na san sa ya sani ni da ina dan sabga illegal haka ba zan boye ma komai ba
ga ai mai saurayi bai san illegal
ina sai da irin haka ta ba 2014 ba abin da zan boye
ma yanzu
kasuwa nake zuwa shago ne da ni akan tunkwari fata na kawai Allah ya fitar da ni a duba mun
kotun kuma ta ce a tsare shi a gidan ajiya da gyaran hali zuwa ranar da za a dawo domin ci gaban an kuma danka shi a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran halin baban gidan Sani da masu taimaka masa Nasir Adu da Mubarak Sani Karkarna domin su wuce da shi sabon masaukin da kotun ta yi masa a gidan ajiya da gyaran halin da fatan matasa za a ringa kai zuciya nesa don gudun abin da kaje ya su Abakar Sabo Baba Suda wai to Habu wannan fashi ake kira na shiga ban dauka ba yanzu kuwa sai fannin mu na rayuwar mu a yau wanda ya kalli yadda za a bagance matsalolin shaye-shaye ga yaya mata tare da Hajara Idris
shaye-shaye tsakanin mata wani al'amari ne da a iya cewa bako a tsakanin al'umar Hausawa in banda ƴan kwanakin nan da yake neman zama ruwan dare tsakanin matan Hausawa waɗanda mafi yawancin su ƴan mata ne marasa aure lamarin da wasu suke ganin cewa sakacin iyaye ne wasu kuma suke ganin cewa daga ƴan matan ne a hannu guda kuma wasu suke ganin cewa kowa da nasa laifin kan wannan batun ne muka jira ayoyin wasu iyaye a nan Kano kowanne irin kokarin sanya ido da takatsantsan suke yi dan ganin ƴaƴayen nasu mata ba su fada harkar shaye-shaye ba
kamar yanzu yaki tana zuwa makaranta zaki ga da wa take mu'amala suwaye su da take mu'amala da su ya unkawa ta zu zaki fahimci wa cece kawan nan ya take ki kalli ya tarbiyar ta ita kawan take to kawan ta arziki ce zaki bai yaki ce mu'amala da ita kawa ba ta arziki bace zaki kula ki ga yawa yar zaki ga mata kar wanta ta sake zuwa inda nake ko kuma ke ki tashi ki shaida wa Allah Allah yi miki tsakani da ita da yake ke kuma ɗan nan taki ki dinga janta a jiki kina nuna mata yanayin rayuwa
to sai dai duk da irin wannan kokarin da iyayen kan yi wasu ɗan matan kan bijirewa iyayen nasu su fada shaye-shayen kamar yadda muka zanta da wata da ta fada shaye-shayen a baya
ni dai kamar a gida in zan yi haka nakan bari in dare yayi sai in kwanta in hau kan network dina a sama bacin kuma haka idan zan fita haka nakan yi aikata da ran in dare yayi kamar karfe 8 da rabi iyayena sun kwanta tunda daki na ne kadai ce a cikin gidan mu nakan fita kamar karfe 9 duk inda karfe 11 da rabi take zuwa 12 na dawo gida daga nan na hau kan network zan dawo in sha bacci na in goshi duk inda karfe 10 take idan na tashi daga bacci babu wanda zai sani
Sakataren kungiyar wayar da kan mata akan illar shaye-shayen ta Nuwada, Nasir Kabir ya bayyana alamomin da za a gane matan da suke shaye-shayen da ma yadda za a magance al'amarin.
duk lokacin da yaron ka yake yin karatu kaga performance din sa ya canja ya kamata ka sa ido kaga me yake yi sannan duk lokacin da kaga yana jin wani ciwo nan ma akwai alama duk lokacin da zaka ga yaro wani lokacin yana zama cewa kaman cin abincin sa yayi yawa ba kaman yanda yake ba nan ma ya kamata kai tunani akai sannan akwai wasu daga cikin alamomin wanda suka jawo kaga ya kai intaha wanda zaka ga jikin mutum yana karkarwa wanda shi ma iyaye da mazaje ya kamata su lura da irin wannan
Malam Ali Jibril Jingau wani malamin addinin musulunci ne a nan Kano yayi mana ƙarin haske kan haƙoƙin da suke tsakanin iyaye da ƴaƴansu
shege kenan ne to kaga ba zai alheri ba haka sai dana ne ce da ba ya lalacewa sai da tafarkin uwa da bai lalacewa sai da tafarkin uba wannan zagin da zaka dan ai baki kai maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ina cewa rira lahi fi rira walidaini wa saudu lahi fi saudu walidaini to idan maganganun da suna da yawa sai dai ai karatun ta annabi kuma Allah ya aminta da mu ya aminta da bayan mu
Hajara Idris Jibril Baba Suda
to an gaida Hajara daga fannin mu na rayuwar mu a yau sai ta kwaran sanar daga taskar Hausa tare da Nasir Khalid Abubakar Nasir idan ka shirya gare ka
auren dauki sandarka aure ne da daya daga cikin nau'o'in aure da Hausawa suke yin sa a gargajiyance aure ne wanda manya suka fi yin sa ko kuma in ce zawarawa ba aure ne wanda yake samari da ƴan mata suke yin sa ba kamar yadda aka sani kasar Hausa akwai nau'o'in aure iri-iri to wannan yana daga bangaren nau'o'in auren da zawarawa suke auren dauki sandarka shine auren da wato shi mijin shine yake zuwa wurin matar tana da gida da makwancinta shi kuma da nasa gidan idan auren sa yazo to shine zai tafi wannan gida zai kwana wancan gida ya kwanakin da zai kafin ya sake dawowa nasa gida amma ita gidanta ne to shine akan ce da shi auren dauki sandarka wato in zai tafi zai yi tafiya ne da sanda sai zai ajiye shi a kofar dakin wannan mata sai ya shiga ciki alamun cewar mai gida ya zo komai na gidan nata ne shi kawai zuwa zai yi a matsayin sa na mai gidanta tunda duk kuma aure ya lalace ko wani abu to shi ma na da nasa gidan sai ya koma gidansa
to an ga yana Nasiru mai sauraro yayin da Nasir Khalid Abubakar ya kawo mana fannin mu na daga taskar Hausa kunamar agogo tai mana halinta a madadin Ibrahim Abdullahi sauran dinki sai kuma ƴan biyar sarakan zazu da ke kara kaina a gari abba Ibrahim lafazi shine yake cikin sada ni da ku Asma'u Sadiq baby nice ita ce shugaban sashin shirye-shirye dukkaninmu da karkashin jagoran tasha Ahmad Garzali Yakubu Ahmad Salisu Bacirawa da na shirya na gabatar nake fatan mu kasance cikin koshin lafiya ta ba ku kalau